gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke sauraron da wannan maraicin Litinin 20 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5. Sauran gidajen radio kuma sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Noma, Dalal FM da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Gano kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
To kuma ko ta ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin mu na yau zamu duba wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata da suke wajibi amma kuma ba kowa ke sauke su ba. To ko me ke kawo haka?
Kamar an mu kasan mu da kuma al'adar mu, kamar mu Hausa ba zan soke ya Bahaushe bane, amma dai zaka ga kamar matan Bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta bashi shawarorin yanda ya kamata ya tafi da rayuwar auren shi ba. Kamar wasu yaran zaka ga matarsa za ta iya bashi shawara tafi da zamantakewar auren sa su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi.
Dalilin matasan mu kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. To ko su kuma malamai ne za su ce game da wannan batu? To shin ko san cewa mace tana da haƙƙin mijinta ya biya ta idan tana shayar da ɗansa bisa addinin Musulunci?
Abinda wannan ɗan zai ci a rana, sali zai ci a kudin Najeriya a shekara 2000 ne kullum, to wannan in ta ce ita ta ƙi ba za ta shayar da wannan yaron ba sai an biya ta wannan kuɗin, to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba.
Malam Ibrahim Muhammad Duguri kenan, muna tafa da ƙarin bayani an jima kaɗan. A fannin ƙwalama kuma muna tafa da malama Salamatu Abdullahi wadda ta yi bayani akan irin abubuwan da take sarrafawa a lokacin azumi. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To Maryam, da farko za mu fara da zauren tattaunawar matasa inda suka yi magana musamman akan haƙoƙin ciyarwa da shayarwa da sutura da kuma kula da lafiya. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad shi ne jagoranci wannan tattaunawar.
To domin tattauna wannan maudu'i, ina tare da wasu matasa ba kuma matasa irin na can ƙasa din nan ba, a'a sun dai kawo wanda yake ya kamata su ma su rike kansu da ma rike iyali kenan. To a tare da ni ina tare da wani ne?
Muslim Lawal.
Khalid Idris Doya.
Maureen Sambo.
Zan fara da mata tun da yake akan ce ladies first. To saboda haka annan ma zan fara yi dake. To kin ji dai ga irin abubuwan da yake akwai. Idan muka duba, shin kin san haƙƙinki na ƴa mace a dangane da ciyarwa, tufatarwa da kuma samar miki da muhalli?
To a karkashin gaskiya dai, kamar yanda ka faɗa, ba a yi auren ba amma kuma ba a kasa sanin menene ke cikin auren ba. Domin idan muna maganan yanayin da namiji zai lura da iyalinsa ne, idan namiji da ya san zafin kansa, ya san ya kamata, da kuma yana son ganin cin gaban iyalinsa, ya kamata ya dinga tanada mata duk abin da take bukata. Idan tana bukatar sutura ne, ya kamata ya mata. Wani lokaci ma zai iya ɗauko kuɗi ya bata duk da ya san dai bata rasa ba, ya ce mata gashi ki je ki abin da kike so ki yi da shi.
Shin wannan batu na sutura ɗin nan, ya menene kike ganin yasa su haƙƙi ne a kan mutum ko kuma mai gida ya samarwa iyalin shi da wannan sutura?
To aka ce mace tana karkashin namiji, kuma tun da shi ya raba ta da iyalinta, ta zo tana karkashin shi ne, ya kamata bukatun da iyayenta suke mata shi yayi mata domin zaman shi take yi. So don haka koda tana aiki ma ya kamata don kare mutuncin shi ya dinga mata wayannan suturin, koda ba kullum ba, lokacin da akwai sai ya ce mata gashi ki je ki, koda ya je kasuwa ne ya ga abinda ya sole mishi ido yana son ya ga, ya gani a jikin matansa zai iya siyo mata.
To dai kyautata rayuwarta.
Yawwa.
To Malam Khalid, ga kaji dai abin da ita Malama Maureen ta ce a dangane da muhimman abubuwa da ya kamata ta samu. Kai me zaka dora a kai?
Eh, wato shi batu na aure kamar waɗannan abubuwan da aka jero na ciyarwa, tufatarwa da kuma wajen muhallin zama, wajibi ne ga shi ne gida ya samar wa matansa waɗannan abubuwa. Idan aka ce abu wajibi, in ba a yi ba kaga akwai laifi kenan. Tunda kamar a musulunci, idan baka samar wa matarka abubuwan da suka zama suka wajaba a kanka ba, to kana da laifi a wajen Allah, a wajen iyayenta ma kana da laifi. Shi yasa in da baka aure za a ce ma wannan amana aka baka, za kuma ma a jero ma sharadi a ce ma za ka yi kaza kaza kamar waɗannan abubuwa uku, lallai suna daga cikin abubuwan da za a tabbatar maka da za ka dauke ma wannan mata naka. Idan baka yi ba, kana da matsala a wajen Allah, kana da matsala a wajen iyayen waɗanda ka karbo musu da a wajen su.
To amma za ka ga an ɗan samu tsaiko ko kuma rashin iya gabatar da ko kuma samar da waɗannan muhimman abubuwa. Wannan yana daga cikin rashin sanin ka'ida ne?
Eh, za a iya cewa yana daga ciki, za a iya cewa kuma bai daga ciki ba can can ba. Abin da sana faɗa haka, kamar an mu ƙasanmu da kuma al'adarmu, kamar mu Hausa, ba zan soke ya Bahaushe bane, amma dai kamar matsalar da take faruwa a yanzu, zaka ga kamar matan Bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta bashi shawarorin yanda ya kamata ya tafi da rayuwar auren shi ba. Kamar wasu yaran zaka ga matarsa za ta iya bashi shawara yanda za su tafiyar har ya tafiyar da zamantakewar auren sa, su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi. Amma mu matan mu na Hausa sun gaza wannan abu. Zaka ga mace ba za ta iya ba mijinta shawara ta ce mishi wani ga abin da kake samu a wata, yanzu abin da kake so, ga yanda za mu dinga tafiyar da hidiman yaranmu na makaranta, ga yanda za mu dinga in haya kake, ga yanda za ka dinga biya. Wannan shawarar da mace za ta ba miji yana da matukar muhimmanci, kuma lallai yana taimakawa wa zamantakewar aure. Dan haka wani lokacin za ka samu namijin ya rasa yanda zai ne har ya samu waɗannan abubuwan ya gagare. Da haka ni wannan mutum shawarar mata din su zauna da mijinta su tsara inda rayuwarsu zai tafi yana da matukar muhimmanci.
To Malam Muslim, gashi wannan Malam Khalid ya lura da cewa su ma matan ne yawa saboda rashin sanin haƙoƙinsu yasa ba sa iya ba da wannan shawara wa mijinsu domin a samu wato ingantaccen zama na ma'aurata. Me za ka ce a kai, ko kuma kana da wani naka bayani da ya sha bambancin da ni shi Khalid?
To ni abin da na lura a nan shi ne, ko ma wanne idan shi namijin ko mata, kowa ya san dai cewa kafin ka zo ka ce hamadakin ka ce da ka zo ka mallaki mata ma, ko kuma a da ka aure ta, ka san dole akwai wani haƙoƙi da suke kanka, musamman ma kai namiji ka san dama dole ka san cewa fa cinta shenta wajen zamanta da kuma har abin da za ku samu daga baya wanda muke tsammanin shi ne ƴaƴa kenan. To kaga ya kamata da maka san wannan duka haƙƙi ne wanda yake kanka. To amma abin da mu dora a nan shi ne, ko kuma muke fuskanta mu a yanzu, shi da ka samu musamman mu idan ka ga yanzu da ka samu namiji ya kan fara abubuwan su komai cin cin ta komai lafiya, amma daga zaran ta aihu ɗaya ba sai ka ga ya kyaleta.
To bari kafin mu zo ga wannan mutum aihuwa, tun da ke yana daga cikin akwai wasu abubuwa da yake tattare da su, zan koma wajen ita Malama Maureen, domin saboda kamar yanzu su mata kamar akwai kalubale musamman na rashin bada shawari da shi Malam Khalid ya lura da shi. Shin me yasa kuke ganin mata ba sa son bada shawari ma mazajensu? Suna jin tsoron su ne, ko kuma dai musamman ma Hausawa wanda yake ke din nan kina cikin yankin Hausa ne?
To kaga shi mu namu al'adar mu ta arewa, an jaddada namiji yana gaba da mace, wanda komai dai in ya fada ya zaunu shi wannan yanayin yakan sa mace ba ta iya ta fita ta nuna zuciyarta wa mijinta cewa ni ma ga abin da ya kamata. Sannan wani lokaci kuma da ka samu mijin yana musguna mata ta wajen danna mata hakkinta, bata isa ta fada ba, kamun ta fada shi ya riga da ma yayi ko kuma baya shawara da ita. So don haka duk abin da yake ma ita oho ne, tunda dai shi ya gaji ra'ayin kansa ne, bai taba zaunar da ita ba balle ya mata shawara. So don idan haka ita in ta gani ma ya kamata sai ta ga to baya shawara da ni balle ma in fada. So don haka duk abin da yayi shikenan, sai kaga ba za ta fada ba.
An san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana aci, an san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana aci, an san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana aci, an san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana aci, an san ki da zaki zuma, an san ka da ɗaci mana aci. So rige wa ay hade da mutun ma hakuri ci
alawa kami ya faru
da kaga ruwa arhama in ka ji wuta akai ita kai ci
wannan kuri mamba ita kai
da kaji amu an gama a inda kaji shuru kwaye kadai
alawa kami ya faru
ka zo da salan sallama aka zo da salu ma ana gari ci
wannan kuri mamba ita
sallama ya zo da gubun ma'amu bunci
alawa kami ya faru
tiyar kasa sayara kuma kuwawar ba'ara sai kirke
wannan kuri mambai cika hali
ya shata da za'afi zuma na kasa zubuni da barci
alawa kami ya faru
jiki ya zamar min kuma ama ido ya kafe ba abu barci
wannan kuri
Allahu abin ya dogara tallaba mini kan zuciyata
alawa
kami ya faru in ya taba ci ta fada jiki zuciyata
wannan kuri mambai cika hali
kare ni da bi insha Allah da soya soyan zuciya
to madalla masu sauraro kun ji abinda zauren matasa suka tattauna akai yanzu kuma za ku ji hirar da Amina ta yi da Malam Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malaman Izala na birnin Tarayya Abuja akan wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata musamman na mata da al'ada take boyewa ga abin da yace
shari'a ta riga ta tsara abubuwa na rayuwa na zamantakewa musamman tsakanin ma'aurata wato miji da mata kuma hakkin da ya biyo baya dangane da iyali a tsakani duka shari'a ba abin da ta fayyace ba a misali idan muka dauki mature no to idan uwa ta haihu alhamdulillah hakkin ciyarwa da kuma shayar da wannan jaririn ko jaririyar yana kan mahaifi ne wato ma'ana yana kan shi miji wato gaban wannan yaron kenan idan misali ita uwa ta ce to ni alhamdulillah tunda na haihu lafiya kuma wannan dan tana ne saboda haka za mu yi lissafi abinda wannan dan zai ci a rana sali zai ci a kudin Najeriya a shekara 2000 kullum to wannan in ta ce ita ta ki ba za ta shigar da wannan yaron ba sai an biya ta wannan kudin to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba don haka shari'a shi ta ba shi damar ya ɗauki nauyin shayar da ainihin ɗansa kuɗiyarsa kamar yadda inda za a samu wata matsala gare ka shi zai ɗauki wannan ɗan ko kuma ɗan da aka haifa masa ya kai gurin da za a shayar masa ko a raina a yi masa raino kuma ya biya kuɗin wannan raino don haka ita uwa shayar da ɗa kamar yadda idan yaro ya girma ya ma aina shan nono to ciyar da shi abinci na wajibi ba akan uwa yake ba haƙƙi ne na uba wanda shi zai ɗau haƙƙin shayar da iyalin ciyarwa da shayar da iyalinsa ma'ana matarsa ko matarsa da kuma ƴaƴansa ko da ƙarana ce ne kuma sun girma saboda haka wato wannan cin kusan ɗaya da hukuncin wanda yake na raino na jariri wanda yake shan nono da haka internet a biya ta kafin ta shayar to ba ta yi laifi ba sai dai al'adance wanda kuma al'ada ba ta saba wa shari'a ba to ita ma ai akwai gudunmawar da za ta bayar don wannan ɗan ba na shi uban ba ne kawai na su ne baki ɗaya.
To malam sannan kuma kowa ya san cewa mata bai kamata ta fita babu izinin mijinta ba kuma haka bai kamata ma a ce kowane bako ya shigo gida shi ma ba da izinin mijinta ba amma wane irin haƙi ne mata suke da shi su kuma akan mazajen su
ai akwai haƙoƙi yadda mai maza muke da haƙi akan iyalin mu su ma suke da haƙi akan mu dan haka misali idan fita ta kama kuna zaune da iyali kuna hira ba lokacin da ka saba fita ba na zuwa aiki ko neman abinci ko sana'a ko ciwo ko noma da makamantansu misali idan aka sallama ma a waje misali kai ba wata sana'a ce da kai wacce kake da shago ko wata makaranta a kofar gida da kake zuwa an san ba lokaci ko yan lokaci kana iya fita amma in ba haka ba duk lalura da ka kama za ka bar gida to dole ne yana da kyau ka sanar da iyalinka cewa ga yanan zan tafi guri kaza ko ni da su wani da wani ko kuma ni kadai za ni guri kaza kuma yana yiwuwa ma ga abin da zai kai ni duk wannan yana daga cikin abin da wato ake so a sauke na haƙƙin juna tsakanin ma'aurata dan haka abu ne mai muhimmanci kwarai mazaje su rinka sanar da iyalansu inda za su musamman ma halin da muka wayi gari muka samu kawunan mu a cikin halin da muke ciki yanzu kaga yana da kyau a san inda muke tashi.
To sannan kuma wani batu shine maganin asibiti akwai maza da kan ce ai ba a faɗa cewa dole ne sai sun biya ma matan su kuɗin asibiti ba to menene shari'a ya ce akan wannan batu
to abinda shari'a ta faɗi shi yasa wato kullum mutane ake jawo hankulan su kafin ayi aure dole sai an yi bincike binciken nan na farko ya zamo shi wanda zai aura din wato ma'ana shi mijin a san sana'ar sa a san ɗabi'ar sa a san asalin sa sa'annan kuma a daukan wato ɗawainiya tun kafin a ɗaura aure ake kulla wannan alƙawari din da yarjejeniya idan wakili ya turo ya karɓa masa aure in kuma shi ya zo gurin ɗaura aure da kansa to a sanar da shi cewa ga ƴarmu nan mun amince za mu auren maka amma bisa sharaɗi daga cikin sharuɗan nan shine akwai kula da ciyar da ita abinci da shayar da ita abin sha na halal da kuma tufafi dole ne kai za ka ɗau nauyin a yi mata tufafi kulawa da karatunta ko ilimin na addini duk wajibinka ne sannan kuma kulawa da lafiyarta ta kowane irin yanayi a wajibinka ne domin a yanzu an san cewa ba ta da wata jinya mai tasowa nan gaba kenan kaga dukan mu mutane ne tana yiwa in ta shiga gidan ne lalura ta taso to matukan lalura nan dama ba da shi ta tafi gidan mijin ba kuma ba a boye wa mijin cewa tana da wannan lalura kafin a yi aure ba a kamar misalin ciwon kai ciwon ciki ko haihuwa in ta kama wannan wajibi ne tilas ne miji ya ɗau nauyin matarsa ba haƙƙin iyayenta ba ne ba haƙƙin waliyanta ba ne kuma dama kamar da na yi bayani cewa a gurin ɗaurin aure sai an yi wannan yarjejeniyar aure yana iya ana iya fasa shi idan wakilin miji da ya zo karɓa masa aure ko kuma shi mijin da ya taho da kansa don ya karɓi auren matarsa aka gindaya masa waɗannan sharuɗa na cewa zai kula da lafiyarta a nan take take gaskiya shi zai dai aure ta ne kawai amma ba zai iya saukan ɗawainiyar lafiyar ta ko ciyar da abinci ba to a nan ana iya fasa wannan auren kuma idan an yarda an kulla a matsayin yarjejeniya to idan yana da dama a lalura ce ta same shi ta rashin dama ba yana da dama yana da ikon ya ɗauki wannan nauyin kuma yake ba zai yi ba to a kan wannan ana iya warware wancan alƙawari aure alƙawari ne saboda haka wannan ma yana iya sa aure ya ainihin warware ko ainihin wato a rabu tsakanin miji da mata matuƙar an yi abin da suka shari'a kuma magabata su yi binciken da duk ya kamata su yi kuma su yi hukuncin da ya dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure bai yiwuwa sai da waliyi sai da sadaki sai da kuma shaidu a da mai to sannan kuma waɗannan rukunai manya-manya guda uku to kin ga ai in aka zo gurin auren dan ka ba da sadaki kawai to matar ba ta zama halal din ka ba ka sadu da ita sa'annan kuma don misali ga miji ga mata su da muhalli kuma ga sadaki an bada kuma ga shirgu idan ba a yi shiga ba sai yanzu ba ta zama ba ta haka wannan yarjejeniyar ita ma tana daga cikin wani rukuni ne wanda yake na ainihin wato yarda da amincewa a ƙarƙashin shiga na aure wanda kuma in shi babu aure saboda haka ba wai wani abu ne sabo ko kuma wani abu ne wanda yake shi da ban yake a cikin abin nan da ban yake da sadaki da ainihin wato shiga ko kuma muhalli ba ina fata dai ana fahimta.
Eh, to sannan tambaya na ƙarshe malam shine mahar ko sadaki a yanda muke kiran shi. Wane ne ya kamata a bawa? Sannan dole sai kalilan?
To anan idan wato su mata sun kashi kashi ku anan. Akwai budurwa wacce ba su taɓa yin aure ba ko da shekaru ta ya zarce na ainihin karamar yarinya. Sannan akwai bazaura wacce take ko da ɗankanin shekaru gare ta. Ita wacce take budurwa na farko kuma da shari'a ko da a ce wannan ya fito yana son ta sai aure ta. Iyayenta ko magabatanta wani yanka kenan suka kira ta cewa wacce ga wani nan ya fito yana son ki. A shari'a akwai fuskoki daban-daban da za a gano cewa ta amince. Shirinta ma amincewa ne. Yin kukanta ma ita na ana ɗaukar matsayin amincewa amma kukan da babu hawaye. Sannan a ita ko bazaura na farko bari mu fara da ita. Idan ta turo wanda suka yi yarjejeniya tana son shi yana son ta kuma an yi binciken da ya dace an amince da shi ma'ana waliyanta. To batun sadaki za a nemi shawarar ta a ce to yanzu ya kike ganin nawa ya kamata mu fara shi. A ku bari ni zan fada mishi da kaina. To in ta fada mishi ko kuma waliyanta sun fada mishi wannan duka babu laifi a shari'a ta yarda da wannan. Duk budurwa to da yake yawanci ana zaton kunya yana gare ta to su iyaye sai su ga abin da ya dace. Kuma in za a sa sadakin nan a sa sadaki wanda yake mai kima. Sannan kuma haƙƙin sadakin nan mallaka sadakin ba na uba bane ba na uba bane su ce. Amma tun da yawanci bisa al'adar mu wanda bai saba wa shari'a ba a iyaye ake danka musu su saya wa ƴaƴan wato ma'ana budurwa ce ko bazaura abin da ya dace wanda za su mora su amfana. Sadaki kuma hikimarsa shine ana bada shi ne ga abin da zai yi amfani. Kar ka ɗauki wani abu ɗan ƙalilan ka ce ga sadaki. Yanzu misali kaga abin da ya shafi ƙarancin sadaki wanda aƙalla zai kai kusan 17,000 na Najeriya naira. To wannan idan ka ɗauki naira 17,000 ɗin ba ka ce ka bada shi sadaki kai ko da 20,000 ne. Sai ka ga cewa bisa al'adar mu uba wanda zai aurar da ƴarsa ko kuma ƴar da za a aurar ita za ta tafi da ɗigo da kanu da kujeru hatta gara ka yake ka ci da makamantansu. Don Allah 20,000 da zai saya mata shi wa. Haka abinda ake bukata ga sadaki ana bukatan cewa sadakin ya zamo mafi karanci don ana neman albarka ne a cikinsa. Amma in aka sa sadaki naira miliyan 10 wannan shari'a ta yarda kuma ba wani wanda zai musu ya ce ka sai da kasa ka tsula kuɗi mai yawa a ciki. Abinda ake nema kawai shi ne wato fahimtar juna da kuma albarkar abin. Sannan kuma akwai al'adar da ya kamata mu lura da shi. Yawancin kasashen da suka ci gaba a cikin da ciki za ki fi cewa wato ainihin yawanci su mafitaje dama kafin ya nemi aure sai ya shirya. Akwai gurin da zai ajiye ta gado katifa kayan girki duk abin da ake bukata ita kawai dama ai matar yake ba dama ta matar ce kawai kigar ajinta za a kawo masa kuma shari'a ta yarda da wannan kuma shi bai isa ya zo shi ba. Sannan idan ya sadu da ita a wannan lokacin ga kaya shi ya ciki kaya gidan da kaya gaba ɗaya ko ɗakin da kaya to matuƙar ya faya sadu da ita wannan fa kayan sun riga sun zama na tafi kamar sadaki ne ko kuma kamar wani abu da yake goye da wannan sadaki saboda haka wannan shi ne a taƙaice Allah ya sa sadaki.
To mun gode ƙwarai da gaske malam sai kuma idan mun sake tuntuɓin ka don kai mana bayani kan wani batu.
Muna godiya Allah ya sa
Malam Ibrahim Muhammad Duguri kenan a tattaunawar da nayi da shi. To yanzu kuma mun zo ga filin kwalama. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattauna mana da Malama Salamatu Abdullahi akan abubuwan da take dafawa a lokacin azumi.
Bayo Allah duwo duwo.
Ana Salamatu Abdullahi.
Hajiya Salamatu gashi ana azumi sannan akwai abinci da ake yi wato kaman da ake ce na kwalama wanda kila na gina jiki ne ko na jin dadi dai wanda za a ci a ji dadi ke a gidanki kaman me kike yi
eh to gaskiya kaman da azumi haka abincin ba kaman wanda an saba ci na yau da gobe ba saboda azumi yana abincin da kake ci da azumi irin abincin da ba shi da nauyi ne da kuma zaka ci ka ji kaji daidai bare zama maka damuwa ba ma'anan noyi kaman tuwo kinga ba kai azumi ka kama tuwo ka sa shi a gaba ba yana da nauyi da yawa to da azumin mukan ci abinci kaman a ce soyayyen dankali a dan hada shi da vegetables da kuma ko kaman salad haka haka
da dan kwai kenan ko
eh da dan kwai haka a hada shi da shi
to ya ake soye dankali da a hada kaman yanda kike a gida
to dankalin da yawanci dankalin turawa ne tunda kin san mai dankali kala kala amma yawanci na turawa ne shine yana nan ba nauyin da zai iya dauka ciki a kowane lokaci to dankalin in ka saye shi yawanci zaka bare shi ne ka wanke shi ka yayyanka shi karana to shapes da kai kake so to sai kuma ka sa shi a cikin mai in ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyada
zaki dan sa gishiri ba
eh to yawanci it depends kowa yanda yake son abun amma advisably akan kaman ka sa shi a kaman kwando da ya tsantsame ruwan to zaka iya juya gishirin a lokacin a ciki in ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi to in ya soyu zaka iya aje kaman a cooler haka saboda ya zona da zafin shi kafin lokacin shan ruwan to bayan ka soya dankalin nan zaka iya hada kaman ko da plantain shi ma ka soya shi ka kara kai
wato dan abu mai kaman ayaba nan kenan
eh shi wannan mai kaman ayaba din to bayan shi din kuma
ya yake sarrafa shi
shi kuma yanda yake kaman ayaba kawai zaka bare bawon shi ne to sai ka slice din shi ka zuba a mai din to sai ya soyu ka kwashe shi a wuta zai dawo kaman brown haka ba waye kona ba yanzu to sai a sauke shi to daga wurin kuma sai ka yi kwanka kwanka zaka fasa shi ne a dan bowl dinka dan kwanon ka kan ka fasa kwan to sai ka sa mishi dan gishiri dan albasa wani lokaci akan dan sa mishi ma kaman irin dan jajjage haka dan dai irin da yayi dan dadi haka
din nan wato dan jajjagen yaji barkono
eh zaka iya sa to lokaci sai ka sa kuma dan manka a wuta ka soya kwan to shi ka hada shi da su abin nan soyayyen dankalin ka to kinga yayi daidai kenan da za a ci
to amma me yasa ake cin irin waɗannan cimacima lokacin azumi
eh ana cin irin waina abubuwan saboda eh kaman shi dankali yana kara mana kuzari a jiki to kinga yana da amfani sosai kana azumi ne ya kamata kana dan kuzari na dan kokarin kai wasu ɗan abubuwa ba wai kai zo na kawai dan kana azumi ba
Jama'a saurare anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe shirin matasa da fatan kun ji dadin sa sai kuma gobe Talata idan Allah ya yarda mu dawo muku da wani shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Rob McLean ni Amina Buhari a wani ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya
Wasan kwallo ba ta manta ba Wasan kokowa ba ta mancirba